Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a 19 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim, inda a yau shirin namu zai tattauna akan irin rawar da matasa ke takawa a fagen siyasar Najeriya tare da kuma jin ra'ayoyin matasa akan lamarin. Sannan zamu leka filin girke-girken mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Muna tare ne da Alhaji Murtala Abubakar da kuma Alhaji Dahiru Hassan Kera, dukkanin su matasan yan siyasa da ke Najeriya. Muna za mu tattauna al'amuran siyasa, musamman ganin cewa matasa suna ci gaba da samun madafan iko a yanzu kasashe na Afrika. Alhaji Murtala,
jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum.
Alhaji Dahiru Hassan,
jama'a barkanku, dai barkanku da wannan lokaci.
Bari mu fara da Alhaji Murtala Abubakar. Ta doka kasar Najeriya wanda shugaban kasa ya sa hannu ta bai matasa damar shiga harkokin siyasa, wanda a turanci ake cewa not too young to run, amma har yanzu babu wani muhimmiyar tasiri da wannan damar ta bada ga matasan Najeriya a siyasance. Ko me za ku ce akan haka?
Wannan korafi ko kuma duk wanda yake tunanin cewar wannan dukan da aka samu hannu lokacin shugaba Buhari, wannan ka duba kwata-kwata bai wuce shekaru hudu ba, kuma shi dukan nan akwai dalilin da yasa aka samar da shi. Akwai tarnaki na dokoki, wato wanda ya shafi shekarun da mutum zai iya yin takara, wanda a lokacin ya zama babban kalubale ga matasa bayan sauran tarnaki kamar na kuɗi da na Godfather da sauransu da ke akwai. So amma wannan daidai gurgudu an kauda shi, kuma kauda ihin da aka yi ya bada dama an samu matasa a majalisar dattawa, an samu matasa a majalisar wakilai, an samu matasa wanda suka fito suka yi takarar gwamnati an same su, inda kila ba samu nasarar ba, wanda kuma abin dama sannu a hankali ne shine kujerar shugaban kasa. Saboda haka mu muna ganin wannan doka yayi nasara kuma yana tasiri, saboda yana dada karfafa matasa karfin guyon shiga a dama da su harkan siyasa.
Halashin ajin kera
a gaskiya doka ce da mun da aka bada cewa misali akwai wasu abubuwa da suka zama da baibaiwa su matasa cewa ba su samu daman cewa yadda za su bada gudubawan su har a ce sun yi fice a siyasa da kuma abin da ya shafi shugabanci ba a wannan kasa ta Najeriya. Amma tunda aka cire wannan da baibayin, kamar yadda mutane suka sani cewa bai samu wani tsawon lokaci ba, amma idan za a yi dubi da cewa matasa da yawa sun taka rawar gani a harkan siyasa da harkan shugabanci, ko a lokacin shi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari, akwai matasa da yawa da suka zo suka bada gudumawa, wasu ministoci ne, wasu dai ba su bada shawarwari ne, wasu kuma daraktoci ne, kuma matasa ne aka ba su wannan daman kuma sun hubbasa gurin. Kuma a siyasance akwai matasa da yawa da suka zo suka yi takarkari a jihohi, a majalisun jiha, a majalisun tarayya na dattijai da wakilai, duka suka zo suka ci zabubbukan su kuma suka bada guduma musamman na ci gaban wannan kasa ta Najeriya. Duk mai tunanin cewa matasan Najeriya ko suna da wannan kasu ko kuma cewa misali ba su bada guduma ko kuma koda an ba su dama ba su iya amfani da wannan daman, gaskiya ina ga bai fahimci ma halin da matasan Najeriya suka tsinci kansu ba. Idan kana neman matashi da yake jajircewa, matashi da yake yake hoɓɓasa na cewa yaga cewa ya cimma burinsa misali a siyasance ko kuma na bada gudunmawar ci gaban ƙasar nan to matashin Najeriya yana ciki saboda dubi da irin abubuwan da lissafa gurare da yawa matasa an ba su dama kuma sun zo sun taka rawar gani kuma insha Allah kamar da mutane suka sani dama ce wanda yanzu ne aka same ta zuwa gaba sai gurin da Allah ya kai matashin Najeriya
to amma ba na zargin cewa ko matasan Najeriya kuna da tsoro kuma akwai kwadayi da kuma gaggawa a cikin al'amuran harkokin siyasan ku wanda haka yake kawo muku rashin nasara akan takarkarin da kuke yi a ƙasa duba da yanda a da farko-farkon kafa Najeriya matasan ne su suka ma rike dukkan madafun iko amma yanzu ya kasance kun bar wa tsofaffin sanata bugawa
gaskiya wannan zargi da ake ko kuma sashe da mutane suke ba gaskiya bane domin idan kika duba matasan da su dama ne kusan su ne zamu iya cewa kusanci ma zaune lokacin dauko su aiki babu irin gwagwarmaya akwai guraren aiki karatuttuka ba da abin da ake kira scholarship wato don tallafin karatu ake badawa da yawan su suka samu su kai karatu yanzu ne raki samu matashi da yawa muna gani a kafafen yada labaru da gurare da yawa matashi ya tashi dan talaka ne wani wulbaro yake turawa ya je karatu ya yi digiri ya zo ya hoɓɓasa muna gani a yau da nan matashi ya zo malamin makaranta ne na primary ya zo ya ci majalisar jiha Kaduna South matashi dan acaba ya zo ya ci kujerar majalisar wakilai ta ƙasa a wannan zabe da ya shige so yanzu matasa ne suke da gwagwarmaya da matasan da gata suka samu matasan yanzu su ne suka confront abin da Bature yake kira challenges abubuwa da yawa talauci an zo guraben karatu sun yi wahala guraren samar da aiki sun yi wahala yau aiki ko kuma siyasar ma zaki samu sai dan wane da wane amma matasa suna tusa kansu da karfi da yaji suna da capacity suna da duk abin da ya kamata da ne mutane suka samu dama yanzu matasan su suke neman dama su fasa kuma su gurin da su ga jini insha Allah su amfani da daman da Allah ya ba su
kalubalen da matasa wannan lokaci suke fuskanta ya sha bamban da kalubalen da iyayen mu suka fuskanta kuma gaskiya ne kowanne zamani yana zuwa da irin nashi kalubalen amma abin da ke akwai shine matasan yanzu mun san mutane ne jajirtattu wayanda suke da ilimi kuma suke da kishin ƙasa kuma idan sun gamsu akan abu suke yin shi bisa aƙida wannan zaka iya gane haka saboda jajircewan da matasa suka yi wajen shekara 11 suna mara shugaba Buhari baya a lokacin da suke da yaƙinin cewa Buhari nan na talakawa ne kuma mutum ne mai kishin ƙasa wanda zai iya samar da yanayin da matashi zai samu rayuwa mai inganci so aka yi gwagwagwan nan suka fito suka yi zaɓe kuma suka tabbatar da wanda suke so shi aka bamu so idan matasa su suka jagoranci wannan gwagwarmayar da aka yi kuma aka yi wannan nasarar to kaga bayan da za ka yi ka ce matasan Najeriya matsorata ne ko mutane ne waɗanda ba sa da kishi abinda muke samu ko dan lokaci shine mun samu magabatanmu wato iyayenmu na yanzu waɗanda su sun kasa gane cewar komai yana da lokacinsa kuma dole a samar da yanayi wanda zai tabbatar da rayuwar matasa wanda suka kasa yin haka in kun lura waɗanda suke faɗin cewa an kasa cimma nasara gagaruma ta fuskan siyasa sun san cewa tarnaƙin da haka aka haifar misali in ka ɗauki hukumar zaɓe na Najeriya wanda bisa ga dukkan alamu in kai comparing ɗinta da irin hukumomin zaɓe kamar na Senegal da aka yi yanzu kai ka san muna da tafiya mai nisa da ya kamata da muke kai wanda kuma kaga ba matasa ne suke tafiyar da wannan hukumar ba in ka ɗauki jam'iyyun siyasunmu wanda aka maida al'amura gaba ɗaya na kuɗi ne wato abin da ake kira money back politics wanda suke controlling jam'iyyun nan zaki ga mutane ne masu kuɗi na gaske wanda kai matashi da ka gama makaranta ka gama yana kake kokari ka samarwa rayuwanka da kuma al'umma madogara to zai wahala ka iya gogayya da waɗannan mutanen wajen samar da kuɗi so idan da akwai wani matsala to matsalan ba namu bane matsala ne na hukumomi wanda iyayenmu magabata suka samar so saboda haka batu na rashin tsoro saboda mun tsaya mun mai na Buhari sannan rashin alƙibla kuma ba rashin alƙibla bane tarnaƙi ne da aka sassamar wanda su waɗanda suke zargin mu da rashin alƙibla din su ne waɗanda suke zuwa suke ci da sunan matasan suka hana matasan dama na su fito su nuna ƙwarewansu su nuna gogayyansu saboda hukumomi da wuraren da aka samar don su samar da abin da ake kira level playing ground ya zama corrupted waɗannan tsofaffin su suke amfana da su.
To ana samun matasa a wasu ƙasashen Afirka wanda suke shawara madafan iko misali a kwana-kwana na an samu a kasar Senegal inda matashi dan shekara 40 da wani abu shi ma ya zama shine shugaban kasa. Amma har yanzu a Najeriya an fi ganin matasan yan siyasa a matsayin yaran tsofaffin yan siyasa waɗanda su suke da abin cewa a kansu. Hakan na nufin matasan Najeriya ba ku da ra'ayin kanku kenan?
A ba ra'ayi bane matasan Najeriya ba su da shi, sai dai dama ne ba su samu ba kamar wanda suke kasashen ƙetare suka samu. Domin kamar da ake faɗi cewa akwai tarnaƙi, misali abin da ya shafi dokokin ƙasa, akwai irin yadda yanayin da shi matashin Najeriya ya tsinci kanshi. Na faɗa baya cewa da ake samu sau da yawa matasan Najeriya sun tsinci kansu da abubuwa tarnaƙi da yawa ta nan gaba da baya. So kusan mutum ne kamar mutumin da aka ɗaure cikin sarƙa yake ƙoƙarin kwance kansa har ya yi tafiya. So a yanayin da matashin Najeriya yake ciki, waɗancan kusan in ka duba level ko kuma abubuwa da suka samu, abin da ake Bature yake kira level playing field, ko wanda aka yi a Senegal ɗin nan zaki sama fursu da ya fito sannan ya zo Allah ya bashi shugabancin ƙasa ya gwagwarmaya. Amma saboda tsari na dokoki da kuma irin yanayi da ya samu, har Allah ya sa ya zo ya zama shugaban ƙasa. Ina kyautata zaton cewa abubuwan da zamu muka fuskanta gaba cewa matasan Najeriya yadda suka taso insha Allah sai sun bada misali fiye da abubuwan da muke gani a sauran ƙasashen ƙetare. Domin challenges da irin abubuwa kalubale da matashin Najeriya yake fuskanta da yawan su ba su fuskanta ba. Misali kamar yadda aka faɗa baya cewa maganar ilimi, magana yanzu dokokin zaɓe ɗin kanta, misali kiga yadda aka zo aka maida zaɓe abun da ya zama abun kuɗi ne sai ka tara kuɗi da sauransu, waɗannan duka ƙalubale ne wanda wasu gurare da yawa ba za ki samu ba. Za ka tashi yau in kana da qualification, wato cewa ka cancanci ka tsaya, za ka tashi ka tsaya zaɓe mutane su baka goyon baya da gudunmawa ka ci zaɓe. A Najeriya kana neman abubuwa da yawa, matasa sai ka tara kuɗi, maƙudan kuɗi, ko da in yadda ake campaign tafiyar da gudanar da abun yaƙin neman zaɓe a Najeriya, duk da zaki samu an ce ga iya adadin kuɗin da za a kashe, amma dukkan mu mun san ba haka ake kashewa. Duk mutumin da zai takara a Najeriya ba ƙaramin kuɗi ake kashewa ba. So matasa suna da ƙalubale na su nemi kuɗi. In za ka nemi kuɗi ta ina sana'o'i, yanayin da aka tsinci ƙasar na a ciki, ko sana'a kake ko kasuwanci, kalubale yana da yawa a Najeriya. Kowa ya sani cewa kasuwa da abubuwa da yawa sun zama tarzaki, amma cikin ikon Allah a haka matasan suke taɓuka abin alkhairi, abin kirki, har yanzu sun fara. Kamar yadda aka faɗa a baya cewa ko zuwan Muhammadu Buhari tsohon shugaban ƙasar Najeriya, matasa su suka ba da kusan kashi 90 na gudunmawa cewa ya zama shugaban ƙasa, sai kuma aka zo aka samu aka su wasu abubuwa da yawa suka faru. Yanzu ko yanzu ma wannan gwamnatin matasa sun ba da guduma, amma dai kamar yadda muka sani kuma na faɗa baya cewa a majalisun jiha, a majalisun tarayya na dattijai da na wakilai akwai matasa da yawa da kuma suna ba da gudumawansu, akwai gwamnoni da yawa, akwai ministoci da yawa. To shugaban ƙasan ma nan gaba ba da daɗewa ba, matashi zai zo zai tsaya a shugaban ƙasa, matasan Najeriya kuma za su ba shi gudunmawa. Ba maganan tsoro, babu maganan ko kwaɗayi da wani abu. Duk abin da matashi yake yanayi, kusan matasan Najeriya suna da abin da ake kira tarbiya. Idan muka duba wasu abubuwa da yawa suka faru a ƙasashe da yawa, irin yanzu abin da ake kira Arab Spring da aka zo, matasa ne suka zo suka juya. Kusan matashin Najeriya in ya tashi yakan duba makomar ƙasan. In ba haka ba, matashin Najeriya abubuwa da yawa zai zo yayi da ƙarfi da abubuwa kuma cimma burinsa. Amma ana bin abinda Bature yake kira logically, kuma insha Allah a hakan za a cimma buri.
Jama'a masu sauraron mu, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma za mu shiga hutun rabin lokaci, kuɗan shakata da wannan.
Ubangidana da zaka dauki zance na, a rado Allah da ka hai hasashe na.
Ubangidana da zaka dauki zance na, a rado Allah da ka hai hasashe na.
Da bautar zuciya da ba ta tsirarwa, ya zana tara abincin da ba ni cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi dorewa, ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa, ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa, ya zana shimfida daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da zai sun cewa ubangidana ya za ka dauki zance na da kai gyara kafin a gincire kwana
ubangidana ya za ka dauki zance na wallahi Allah da ka haye
hasashe banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawana
ko inda suka yi takara a cikin ɗan takarkarin da zaben da ya wuce tun daga shugaban ƙasa har zuwa gwamnati wanda akwai da yawa daga cikin su matasa ne me yasa ba ku kai su ga kujerun su
a na farko kowanne ƙasa tana da yanayi na siyasarta kuma irin yanayin da ke akwai a siyasance shi zai bada nasara ga wasu jinsi ko kuma class na al'umma so kamar yanda matsalolin da muka tsinci kanmu a Najeriya shine siyasa ta zama siyasan kuɗi wato monetize politics kuma idan ka duba bakin siyasar kuɗi din jam'iyyun da suke tafiyar da harkoki zaki ga mutane ne wanda tsofaffin nan ne da suka yi dumu-dumu a ciki waɗanda ba su da aƙida da suka haifar da yanayin da ake ciki a yau wanda kuma aka gada wanda mun matasa muke ƙoƙari mu ga an canza su kuma suke yaƙanmu so haka kuma in kika dubi hukuma kamar na yan sanda irin rawan da suke taka lokacin zaɓe zaki ga cewar idan ba kana da kuɗi ne zaka samu yan sanda da zasu kare maka ƙorhunka da sauransu ba duk farin jinin ka duk nasaranka idan ka gama wuce obstacle na jam'iyya ka zo lokacin takara general election zaka iya fuskantar babban ƙalubale haka zalika ita hukumar zaɓe wanda kodan lokaci ake zarginta da rashin taɓaka abubuwa da zai tabbatar da sahihancin zaɓen so rashin samun sahihancin zaɓen nan kullun shi yasa zaka ga matashi wanda yake da farin jini mara tsoro mai alƙibla da ya fito ya gwada mutane manufofi da yawa mutane suna son manufofin nan nasa amma daga ƙarshe zaki ga ba shi yake nasarar mu saboda haka ko zaɓen da aka yi wanda ya wuce akwai matasa da suka fito suka yi takara kamar a SDP akwai matashi wanda yana da aƙidoji masu kyau kamar akwai su Saware da dai sauransu waɗanda ma sun je general elections so amma daga ƙarshe lokacin da zaɓen ya zo mun ga irin aika-aikan da aka yi da haɗin kan 'yan sanda da hukumar INEC da sauran al'umman ƙasa so wanda ko an fi mai da hankali ne akan waye yake da kuɗi wa zai fitar da kuɗi da kuma aka bi siyasan na kuɗin aka yi su so ba matasan ba ne matasan sun fito sai zaɓe na tsakani da Allah bisa gamsuwa da abin da suka gani amma abin da aka kasa yi shine kare ƙurhu kuma kare ƙurhu wannan da an ɗauka hukumomin 'yan sanda da haƙƙin yara ta yi a kansu za su yi amma tunda suna gaza sannu a hankali za a kai lokacin da matasan za su fito su yi wannan aikin da kansu.
To a kaddara cewa an cire dukkanin waɗannan ƙorafe-ƙorafen da kuka yi na magana ƙila kuɗi ko kuma damammaki da ake takura ku da kuma samun tsofaffin ƴan siyasa da suke tattare muku hanyoyin in aka kaddara hakan cewa zai iya faruwa shin akwai yiwuwar samun nasara da kuma riƙe ragamar madafan ikon Najeriya nan da zaɓe mai zuwa kuna ganin akwai haske a hakan?
Insha Allah akwai haske kuma ina tabbatar da zaton cewa duran da matashi ya karɓi ragamar ƙasar nan za a ga canji a lokacin da za a gane cewa ga yadda ake tafiyar da mulki kuma mulkin da zai amfani da tije da matasan da duk wanda abin ya shafa domin ko da a yanzu misalan da na bada cewa wanda suka tsaya suka yi takara wanda har suka yi nasara a cikin matasa a wasu gaɓoɓi na zaɓe da yawa za ki duba in aka kwatanta su da su masu tsanadin shekaru watan dattawan za ki samu na matasan gudunmawar matasan ya fi ko ministoci da aka bada wanda suka shuɗe ɗin nan idan kika duba abinda Bature yake irin performance na matasa ba za ki haɗa da na dattijan nan ba kuma kamar yadda aka bada misali cewa tarnaƙi ne matasan suka samu duran da kuma suka samu dama za su cire wannan tarnaƙi wanda zai ba wa matasa ko a ina dama cewa ya zama cewa su shigo siyasar nan a dama da su kuma insha Allah su canza tsari yadda ake shugabanci a Najeriya.
Ai wannan gwagwarmayar sannu a hankali ne kuma ana tafiya ana kauda waɗannan abubuwan da suke wa a cigaban matasa tannaki amma babban hatsarin da kasan na yake fuskanta da siyasan kasan na yake ciki shine siyasan tsofaffin nan waɗanda ba su da haƙida, waɗanda suka yi kane-kane suke da waɗanda suke gwamnati da ƴan kanzaginsu wanda suke zuwa karɓo kuɗi a madadin su suke zuwa gurɓata matasan nan. So wannan shine babban tarnaƙi, shine babban ƙalubale da matasa suke fuskanta yanzu, wanda abin da ya kamata nan gaba bayan a cikin waɗannan abubuwan da muke ƙoƙarin mu ga an kauda har da ma yanda za a seta tunanin matasan, saboda kodan lokaci abin da kake gani ya fi abin da ake gaya maka. So abin da muke gani iyayenmu suke aiwatarwa na cin hanci, na satan ƙuru, na gurɓata harkan ino siyasa da sauransu, waɗannan abubuwan muke koyi da su. So saboda haka muna so mu ga lokacin da zai zo, ba wai abin da suke gaya mana ba muke so mu gani ba, a'a abin da za mu so mu ga su suke yi. Saboda haka duk wani da ya taso ya ce wai matashi matsoraci ne, matashi makwaɗaici ne, matashi bai da al'ibila, to muna so mu tabbatar mai da cewa rashin al'ibilan nan nashi da kwaɗayin nan nashi da rashin kishin ƙasar nan nashi shi muke gani, shi muke koyi da shi. Saboda haka idan yana so ya ga matashin Najeriya ya yi abin da ya kamata, to ya canza irin takunsa ya zama ɗan ƙasa na gari, don mu ganshi zama abin koyi wanda zai zama reference point gare mu. Kamar yadda lokacinsu ake da su Malam Aminu Kano suka zama reference point musu, kullum suke tinkahu cewa sun zauna da Malam Aminu Kano, wanda mu yau ba za mu iya tinkahu da wani daga cikinsu mu ce mun zauna da wani ya koyar da mu siyasa na aƙida wanda muke alfahari da shi ba. Allah ya kiyaye.
Dubu na gina ta na dun wajen kwana, ciki da falo dubbai daban-daban dana, dan ta na dina talauci da ke sun rana, sannan in kauce wa idan duna da ke bina, an banta sawaye na ga masu bikona, an dauki duniya mai tabbata gidan kwana, gida ga mai burin rayuwa gidan gona. Gidana na za ka duba zance na, wallahi Allah na ka cika muradina.
Ubangidana na za ka dauki zance na, a rado Allah da ka yi hasashe.
To madalla masu sauraron mu, da fatan dai kuna jin dadin shirin namu na yau kuma kuna amfana. Kafin mu karkare shirin namu, bari mu leka filin girke-girken mu.
Wayo Allah tuwo.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a zauranmu na yau da gobe bangaren girke-girke na taba kalashi. Yau muna tare ne da Hajiya Habiba, inda za ta gabatar mana da wani abin sha, ko in ce kunun wake soya. Ko Hajiya Habiba?
Eh,
Hajiya Habiba, barka da zuwa wannan zaure namu.
Barka ka dai.
To ya ake gabatar da shi wannan kunu na sha na waken soya?
To jama'a assalamu alaikum. Shi wannan kunun waken suya, idan ana bukatan yin shi, ana son uwar gida ta kasance ta samu waken suyanta. Idan ta samu waken suyanta, za ta kai a barza mata. Idan aka dan barzo mata waken suyanta, za ta zo sai ta wanke shi, saboda sai an wanke dusan shi. Wannan bawon. Idan aka wanke dusan shi ya fita, za ta zo sai ta kai inji sai a markaɗo mata.
Za ta
jika ne? Eh, to ai a wurin wankewan in kika lura ai already ruwan na dada jika shi, tunda shi ba dole sai ka jika shi musamman, ya jika na musamman ba. Idan ka wanke tana gama wanke a lokacin za ta iya dauka ta kai nikan abinta. To idan ta kai nika aka nuko mata, za ta zo ta tace shi. Idan uwar gida ta tace wannan kullun waken suyanta a abu mai kyau, ta samu kwano mai kyau mai tsafta. Don koyaushe akan so uwar gida ta kasance cikin tsafta. Don tsafta, ko da mutum bai sha'awar cin abinka ko sha ba, idan aka ce yau kana da tsafta, to komai naka yana tafiya daidai. To idan uwar gida ta sace wannan kullun nata, sai ta zo ta dauke shi cak ta sa shi a murhu. Dama ta hada wutanta a murhu, sai ta dauka ta dora wannan kullun nata. Idan ta dora shi ya tafi so, za ta ga yana dan kumfa-kumfa haka, kumfan za ta ga ya ragu, irin ya makalkale a gefen bakin tukunyan. To lokacin sai ta sauke shi ya sha iska. Idan ya sha iska, sai ta dauki abin tatan sai ta tace wannan kullun. Idan ta tace wannan kullun, to ainihin wannan ruwan da ta dafa tataccen shine ainihin madaran da zai mata amfani da ita da iyalinta da mai gida. Wannan ruwan da ta tace sai ta dauki abinta in tana da fridge ta sa a ciki, idan yayi sanyi za ta zo lokacin da za ta yi amfani da shi, kowa idan aka tsiyaya mishi daidai wanda zai yi amfani da shi sai ya sa siga daidai dandanan dauki yanda bakin shi zai iya dauka. Saboda haka ina roƙon uwar gida, ya kamata irin wa'annan abu mata su rika lura suna yi, ba wai a ce kullun abin da aka saba da shi shine za a yi ta yi ba.
To mallam wurin koma da ke baya busha shin ba a sa kayan kanshi ne?
Eh to kaman shi din idan kana da ra'ayin ka sa kayan kanshin akan sa, saboda shi kayan kanshi ai ba wani abu ne wanda yake bata irin yawancin kaya wanda yake in kai za a ce zaka ga ya bata abu ko ya abun nan ba. In tana da ra'ayi tana iya sawa, amma wasu ba sa sawa a ciki, yawanci masu ulsa ma ba sa sa citta a cikin shi gaskiya.
Bayan kin ce wannan kumfan da ke tasowa daga cikin tukunya, kin ce shine ainihin ma abin da ake bukata a jiki?
A'a, yawanci an fi son ka bar shi ya nuna da shi. Idan ya nuna da shi zaka gane zai koma bakin tukunyan, gefe-gefen bakin tukunyan, kiga ya dan makale haka. To shikenan, haka ake an fi bukatan haka, akan ki yadi shi ki zubar da shi.
To sai ka bashi ya kwan ya huce kenan?
Eh, idan ka sauke ya huce shine zaka kara tacewa. Sai ka sa abin ka a cikin
firiji.
Sai ka sake tacewa. Saboda wannan abin ai yana zarazari. Wannan kumfan shine in ya mammakale haka zaki ga ya dan yi zarazari. To in kika mai da shi dama ya sha iska kika tace, wannan zarazaran zaki gan shi a cikin abin tatan. Tunda dama da farko an riga an fidda disa'ai. To wannan abin shi kumfan, to a lokacin zaki gan shi shi kuma. To in kika sa abinki a cikin firiji shikenan. To wasu kuma da wannan ne sukan yi amfani, sai kiga an soya milk ake cewa ko madaran waken suya, shi kuma akan bashi ya kwana ne. Dan wannan madaran waken suya wanda zaki sha daban, wancan kuma da yawanci mutane kaman sun fi sanin shi da soya milk, shi kuma daban yanda ake yin shi.
Kaman kindar mo kenan.
Shi wancan idan kika dafa zaki juye shi a cikin wani abu ki rufe, shine in ya kwanan yake koma haka mankin
dubu. To ina zai kwana, a kasa ko a cikin freezer?
A'a, waje zaki ajiye shi, ba a sa shi a cikin freezer.
Ba a sa shi a na'urar sanyi?
A'a, ba a sa shi a na'urar sanyi, sai ya kwana gari ya waye. Kina bude shi zaki ga ya koma kaman kindirmo. To idan ya koma kaman kindirman nan, shi kuma in kina son ki mai da shi wai soya milk din, tunda yawanci haka aka fi sani da shi, to shine shi kuma yawanci zaki ga mutane sukan dan sai flavor haka su dan sa mishi dan abin kaishi. Sai a sa siga. In aka sa siga aka hada shi, to in aka duddura shi a container shi kawai sai a sa shi a fridge.
To kenan da kaurin sai ake shan shi?
Shi haka ake shan shi, ba kaman wannan da ake dafa shi a sha ainihin madaran waken suyan ba.
Kaman tsalan nono?
Eh, kaman tsalan nono.
To akwai wani amfani da mace za ta samu na yin amfani da wannan abu, ila a jiki, ila mara lafiya kaza, idan yi amfani da shi akwai abin da zai karu ko kowa dai kawai kowa da kowa zai iya sha?
Eh, to wannan abu ne wanda yake kowa zai iya sha, tunda yake yana mana amfani a jikin. Kika lura kaman shi waken suya, yawanci kamfaninnuka ai suna amfani da shi wurin yin madara da sauransu, da kayan abincin yara. To kin gani aiko yana da amfani ma mai muhimmanci a jikinmu da ƴaƴayenmu baki daya. Saboda haka uwar gida ya kamata ta lura da irin waɗannan sababbin abubuwa. To in aka dan samu irin waɗannan aka dan sarka, ba wai sai da yawa ba, ko waken ki gwangwani biyu ne ko uku zaki iya yi, saboda yanayin rayuwa.
To a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, a madadin wakiliyarmu Binta Ibrahim da dukkanin baƙin namu na yau, da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayan sa, wato Judith Discretion, da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, a huta lafiya. Oh, my.
Goodbye.